duniya da hukumar kare haƙoƙin bil adama wadda gwamnatin Habasha ke daukar nauyi. Ministan sufurin kasar Masar ya kori wani babban jami'in hukumar jiragen kasa na kasar biyo bayan hadirin jiragen kasa guda uku da suka faru kasa da wata guda, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 40, wasu sama da 350 kuma suka jakata. Korar Ashraf Raslan na zaman wani bangaren yunkurin yin garan bawul ga tsarin shugabancin hukumar harkokin jiragen kasa a daidai lokacin da jama'ar kasar ke kokawa game da yawan hadirin jiragen kasa da ake samu. Raslan, wanda shine shugabanci hukumar tun daga watan Yulin shekarar 2018, amma ya gurbinsa da Mustafa Abu Al-Makam, a cewar ministan sufurin kasar Kamal Al-Waziri a wata sanarwa.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Tun bayan wani kamun kwasar karan mahaukaciya da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ga 'yan kasuwar canjin kudaden kasashen waje kimanin makonni 7 da suka gabata, har ya zuwa yanzu 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda aka kama kusan fiye da mutane 400 da rahotanni ke bayyanarwa ba su san halin da 'yan uwansu suke ciki ba don sanin dalilan da suka sa aka kama su. Wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina ya bi muna kadin wannan rahoton.
Watanni 5 bayan da wata kotu a kasar Dubai ta dore wasu 'yan Najeriya 6 bisa zargin laifukan samar da kudade ga 'yan ta'adda, gwamman mutane ne hukumomin tsaron Najeriya suka kakkame a bangarori daban-daban na kasar bisa zargin alakar kudade da kuma tallafawa aikace-aikacen Boko Haram. Cikin rukunan 'yan kasuwar da aka kama wanda kuma hankali ya fi karkata a kansu su ne 'yan kasuwar canji, kuma na tuntuɓi jami'ansu.
Sunana shine Alhaji Ibrahim Hala Hassan, ina cikin manyan shugabannin 'yan canji na Najeriya, ina matsayin National Compliance Officer na kasa. Ba a yi wa bayan Allah nan adalci ba, a danganta su ko a da su da 'yan ta'adda bai dace ba, bai kamata ba, tunda har yanzu suna under investigation ana bincikensu. To abun takaici ne gwamnatin kuma yau ta fito tana bata musu suna tamanni, musamman daga Maiduguri nake, daga Borno nake, ba wanda ko Boko Haram suka addabe su kaman mu 'yan Borno. A dubi bayan Allah nan da idon rahama, yanzu muna neman wata biyu, mu ba mu gansu ba, iyalinsu ba su gansu ba. A gaggauta bincike. Iya Sanayya mutum ne wanda yake kasuwanci a Dubai, yaro ne yana Dubai, ana mu'amala da shi, yana transfer England, yana transfer USA, yana transfer Canada, ko ina yana yi, an same sa da laifi can. Sai a zo Najeriya kuma ce duk wanda ya mu'amala da shi wani dan kasuwa ya zama bacacce, ai ba ya su adalci ba.
Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu na mai cewa
dole ne a duba mashigan kuɗi da bankuna da kuma waɗanda ke hada-hadan kuɗi. Dubawan shine kasancewan za a fi gane shin su wane ne suke taimakon waɗannan, sun sani ne ko ba su sani ba. Saboda haka yana da kyau jami'an tsaro su gaggauta binciken.
Na tuntubi mai magana da yawon iyalan 'yan canjin da aka tsare din ko takamaimai yanzu me suke so a yi?
Mu abin da muke so maganan nan a ce an kai kotu ce duk wanda yake da hannu, ai mu ma ba masu, domin idan babu tsaro mu ma ba mu. Saboda haka dole duk abin da za a yi na harkan tsaro mu ba harkan tsaro, hakan kai mu ba ta goyon baya. Idan aka ci kotu za a iya tantancewa gano masu hannu a ciki a hukunta su. Komo muka san wani yana da hannu a irin wannan abubuwan da ake yi, ai mu ma masu bada mu fallasa ne a zo a kama irin waɗannan mutane. Kowa yanzu an kusan an mana kuɗin goro ana kallon mu a bebe.
Malam Nasir Zahraddin na daga cikin jami'an da suka kafa hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da kuma laifukan da suka shafi kudade a Najeriya, ya ce wannan matsala fa na buƙatar a yi taka tsantsan.
Babban abin da gwamnati ya kamata ta yi shine a tabbatar da an tantance mutanen nan. Da yawa daga cikin su fa ba su da ilimin zamani, kuma babu wata hanya da za su iya tantance wannan ɗan Boko Haram ne, wannan ba ɗan Boko Haram bane, ko wannan ɗan ta'adda ne, ko ba ɗan ta'adda bane, idan suka zo yin hada-hadan su ta harkar canjin kuɗi. Wannan kame da ta yi ta tabbatar da cewa ta bi diddigi, ta tabbatar da cewa duk wanda ta kai za ta hukunta shi, an tabbatar da cewa akwai hannunsa a cikin wannan al'amari. In ko ba haka ba, to za a ɗaure wasu waɗanda ba abin da ya shafe su a cikin wannan harka.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ga labaran duniya kashi na biyu.
Jama'an Amurka sun ce shugaba Joe Biden na shirin amincewa da kashe-kashen 'yan Armenia da 'yan daular Ottoman suka yi a yakin duniya na daya a matsayin kisan kare dangi. Jama'an da suka yi magana da kafafen yada labarai da yawa akan batun bisa sharaɗin a saka sunansu sun ce ta yiwu a sanar da matakin ranar Asabar, wato ranar da ake tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a yakin a duk shekara. A lokacin yakin neman zabansa a shekarar da ta gabata, Biden ya ce zai goyi bayan kudirin amincewa da kisan 'yan Armenia a matsayin kisan kare dangi, kuma kare haƙoƙin bil'adama na bai ɗaya shine abin da zai fi ba fifiko. A wata wasiƙa da 'yan majalisar wakilai 100 daga manyan jam'iyyun ƙasar biyu suka tura a jiya Laraba, sun roƙi Biden da ya zama shugaban Amurka na farko da zai amince da kashe-kashen a matsayin kisan kare dangi.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Sha'ani da ya jibanci taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ya kai wani mataki da baya iya misaltuwa, don kuwa rahotanni na jaddada halin rashin tabbas da 'yan ƙasar suke ciki, ba ga mazauna birane balle mazauna karkara. Mustapha Nasiru Batsari ya muna nazarin halin da ake ciki a ƙasar.
Duk da kasancewar wannan wata na Ramadan da al'ummar musulmi ke gudanar da ibadar azumi, 'yan bindiga masu dauke da makamai na ci gaba da kai hare-haren kisan jama'a a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Koda asubahin ranar Laraban nan ma, waɗannan 'yan bindiga sun kai hari a garin Zazzaga da ke yankin karamar hukumar Sarkin Fawa, inda suka aukawa wani sansanin sojoji da aka ajiye domin aikin samar da tsaro ga al'ummar yankin. Kamar yadda wasu mazauna yankin suka yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
To abin da ya faru da asuban nan daidai lokacin da ake sahur dan kauci, 'yan bindiga suka kai farmaki a wannan gari na Zazzaga. Ko da suka shigo kamfin sojoji suka tunkara kai tsaye, har ma sun kona motar soja ɗaya, kuma lallai sun ma tafi da mota ɗaya.
Kawai ana yaro na zakko yana ce mana ga barayi nan. Mun tashi tsaye za mu duba, mun duba. Ko da muka yi waguwa ba har sun yi takin dingalin.
Haka zalika a daren Litinin wayewar garin Talata, maharan sun kashe kimanin mutane 7 tare da kona motar kanta mai aikin daukar katako a yankin Gidigori ta karamar hukumar Rafi, inji wani mazaunin yankin mai suna Muhammad Sani.
Sun shigo lallai an dauki waɗansu mutane da suka je dauko katako a wani ƙauye na Gidigori, sun kwashe mutanen kuma sun kona motar.
Ko baya ga wannan ma, a karamar hukumar Kwantagora, maharan sun shiga garin Barumi da tsakiyar ranar Talata, duk da kasancewar garin na dab da babban barikin sojoji na garin Kwantagora. Muhammad Nasir ya sha dan karan duka a hannun 'yan bindigar.
Inda zo gani gaskiya sun bani kashi ya dai gashe su, 'yan gudun da nake da shi kuma sauransa.
Suna da yawa ne barayin?
Suna da yawa, don saboda za su kai kamar su 100 haka, ba suna da.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce tana kokarin ganin bayan waɗannan 'yan bindiga. A wata sanarwa da kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ya fitar, ta nuna cewa har ma sun samu nasarar kashe wasu 'yan bindigar guda 6 a lokacin wata musayar wuta da maharan. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu kuma tana kokarin ganin bayan waɗannan 'yan bindiga masu aukawa jama'a babu gaira babu dalili, inji kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Muhammad Sani Idris.
A matsayin mu na gwamnatin jihar akwai matakai kwarara wanda kullun zama ake da jami'an tsaro, ana sake salon matakai da za a dauka domin fuskantar wannan 'yan ta'adda a tabbatar da cewa an magance su.
Fata dai Allah ya kawo saukin wannan matsala domin jama'a su samu walwala albarkacin wannan wata na Ramadan mai falala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Duka cikin batun na taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, wanda wasu 'yan ƙasar ke hangen matsalar a wani mizani da cewar akwai buƙatar su sake haskawa 'yan ƙasar fitilar gaskiya, na tambayi wani daga cikin tsohon hadiman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Alhaji Buba Galadima inda yake cewa
wato halin da ake ciki mun shiga tsaka mai wuya ne, tsaka mai wuya domin Allah ya kawo wata irin gwamnati wanda zaka iya kiranta masu mumbukumun ba su ji ba su gani, kuma duk abin da ma ka koka akai haka suke so, domin so suke a jizafin duk al'umma daga yara su ji zafin halin da ake ciki. In kai ta ihu daga nan zuwa maka kana dawowa ba zai damu wannan gwamnati ba, domin ba a al'ada su bane tausaya. Saboda haka irin su mu da ire-iren mu mun sha ihu har makogoron mu ya dashe, mun ma rasa abin da zamu faɗa domin ba ji za a yi ba balle a yi aiki da shi.
Ana iya cewa wannan matsala ta tsaro, ana iya cewa kamar gwamnatin ita ba za ta iya yakar wannan ta'addanci da waɗannan kame-kame da ake yi ita kadai bane, sai ta samu gudunmuwa daga kasashen waje.
To me yasa aka zabe ta? Ai an zabe ta ne bisa alƙawari da ta daukan ma ƴan Najeriya cewa tana da dama da iyawa da ƙwarewa da za ta iya magantan waɗannan abubuwa da suka addabi Najeriya a zamanin gwamnatin Jonathan. Kuma a lokacin ma ai abu ɗaya kawai ake yi, a Boko Haram kawai ake yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Kuma ka sani a lokacin da aka zo zaben 2015 babu wata mazaba a Najeriya ko wata unguwa wato ward wanda ba a yi zaɓe ba zamanin Jonathan. Amma a 2019 gashi local government ma sun fi ƙarfin a kirga su a Najeriya wanda ba a yi zaɓe ba a ciki.
To ba iya cewa wannan kalamai da kuke yi kawai na adawa ne, ba wai kuna duba abin da yake a zahirance bane na gaskiya?
To in na adawa ne shikenan, kowa kamar yadda mai gwamnatin ya faɗa General Muhammadu Buhari ya ce jiki magani, idan dai ai mutum yaki ji ba yaki gani ba, kuma gashi dai akasarin al'umma suna gani ko ana daidai ko ba a daidai, wannan ya dogara gare su. In ku sun ga ana yin daidai ci gaba da zaben wannan gwamnati ko kuma wayan da gwamnatin ta sa a gaba. In ku suka ga cewa abin da ake yi ba daidai bane, to fa ya kamata su canja lale, canja salo, su zaɓi mutumin da zai zama mai tausaya musu, kuma a ko'ina aka zalunce su zai iya bin kadunsu.
To idan aka duba za ga cewar kana daga cikin wasu mutane hadiman shi wannan shugaba Muhammadu Buhari, wanda kuma suka san wane ne shi idan aka duba shekarun baya. Kana ganin cewar Buhari nan da ka sani a wancan lokacin ya canza ne da na yanzu, da kake cewar wannan gwamnati tana kunnan a ƙashi da abubuwan da yake faruwa a ƙasar?
A'a, yawan akasarin mutane dan ba su san shi bane, shi yasa ake masa wannan kyakkyawan zato. Ni da na san shi a irin yadda na san shi, na sha koka masa cewa anya kuwa abinda muke kokari mu dasa wa Najeriya din nan zai haifi ta mai ido, shi ya sani. Ni na sani ba yanzu ne lokacin magana ba.
Masu sauraro kada da ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda cutar kanjamau ko sida mai karya garkuwar jiki ke ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma, yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna kan muhimmancin gwajin cutar da kuma gwajin jinsin jini kafin a yi aure, inda wasu jihohi a Najeriya ke karfafa yin gwajin yayin da wasu ke mayar da shi a matsayin doka kamar gwamnatin jihar Neja. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani kan gwajin cutar HIV, hepatitis da kuma jinsin jini?
To waɗannan cututtuka na kanjamau da wannan cuta da ke shafar hanta, wato musamman hepatitis B da hepatitis C, cututtuka ne da ake iya ɗaukar su ta mu'amala ta mu'amalar aure. Saboda haka yana da matukar amfani ma'aurata a gwada a tabbatar cewa ba mai dauke da shi kafin a yi auren. Kuma kamar ita kwayar hepatitis B, idan an gane ma mutum yana da ita misali, to ɗayan abokin auren da ba shi da ita yana iya yin allurar rigakafi kafin wannan lokaci. Saboda haka idan aka yi wannan gwaji, wata hanya ce da za a iya